Hijira ta manzon Allah shekara 1447. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, kamar yadda aka saba, wannan shi ne zama na hudu a wannan wata mai albarka. A karatunmu na jiya mun tsaya suratu Al-A'raf aya ta 9, haka ne ko? Aya ta 19 kai. Muna bayani akan farkon halittan annabi Adamu alaihi salatu wassalam, da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi akan mala'iku, ya kuma sa su masa sujada, shaitan ya ƙi, ya yi girman kai, aka kore shi a aljanna, aka ba da dama a annabi Adamu ya zauna a gidan aljanna ya rayu, amma aka hana shi cin wata bishiya guda ɗaya. To wannan hana shi cin bishiya da aka yi dama ce da shaiɗan ya samu, dama ya rantse cewa sai ya ruɗe annabi Adamu da zuriyarsa, ‘yan kaɗan ne za su tsira daga faɗawa tarkon shaiɗan. Insha Allahu ta'ala, ayoyin yau za su mana bayani game da yanda shaiɗan ya jefa annabi Adamu cikin tarkonsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, fa waswasa lahuma ash-shaytan. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
نعم. وبنجدي سبحانه وتعالى كيف وسوس لهما الشيطان سي شيطان يجيف مسو وسواسي دشي دما تسا نانا حواء ليبدي لهما دومين أكرشي يبين مسو الأورس ما وري عنهما من سوآتهما يبين أبن دا الله يستر تيمسو نا الأورا الأورس تهتو فيدي وقال سيشيطان يتي ما نهاكما ربكما an hadhihi shajara, ba komai yasa ubangijinku ya hana ku cin wannan bishiya ba, illa sai dai kawai an takuna malakaini, kada ku zama mala'iku, ku biyun kar ku zama kamar mala'iku, aw takuna min al-khalidina, ko kuma dan kada ku dawwama a gidan aljanna. Idan ba ku ci wannan bishiyar ba, to za ku fita a gidan aljanna. Shi ya sa Ubangiji ya ce kar ku ci don ku fita a gidan aljanna. Wannan aya akwai abubuwan tattaunawa a ciki. Na farko, kalman waswasa. Waswasa malamai suka ce shi ne as-sautil khafi, boyayyen sauti. Shi ya sa duk wata magana da za a yi ta ciki-ciki ake kiranta waswasa. Sautin kayan ado na mata, warwaro da munduwa da sauransu, da sarƙoƙi da suke sawa in suna tafiya idan yana ƙara, to ana kiran wannan sautin waswas ko waswas. Abin da yake ɗarsuwa a cikin zuciyar mutum na zancen zuci ana kiransa waswas. Shaiɗan yana daga cikin sunayensa waswas, kamar yadda Allah ya ce a nemi tsari daga shi, a nemi tsarin Allah daga shaiɗan. Allah ya ce min sharril waswasil khannas, daga sharrin mai sanya waswasi shine shaytan al-khannas wanda yake kuya ba a ganin sa a wannan aya ta fito mana fili yadda shaytan ya jefa waswasi a cikin zuciyar annabi Adamu da Hawwa ya kuya ba su ganshi ba wanda malamai sun yi fassara guda biyu wasu suka ce ya tura wata macijiya gidan aljanna shi an hana shi shiga aljanna amma ya samu damar amfani da macijiya ya tura ta gidan aljanna ta je ta rudi annabi Adamu alaihi salatu wassalam ta sanya masa waswasi da shi da matarsa suka ci itaciyar gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya musu ukuba ta hanyar bayyana tsarecin su da kuma fitar da su daga gidan aljanna magana ta biyu Allah ya bada wata kudura a shedan kamar yadda mutanen banza wani lokaci Allah yana ba su kudura da iko da sukan iya wani abu dan cutar da mutum kamar yadda matsafi yana Allah ya bashi wata dama da zai iya cutar da mutum amma an faɗa masa haramun ne cutarwa shi kuma sai ya amfani da wannan damar ya cutar da mutum ba zai ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ba to shaytan daga nesa zai iya jefo maka waswasi cikin zuciyarka sai ka ji ana magana da kai ana zance da kai zuciyarka tana raye wani abu a gefe kuma wani na ce ma zuciyar ki ko karki shine zancen zuci sai ka rasa da wa kake to wannan wani yana faruwa wani lokaci daga shedan ita ce nafsun ammaratun bisu zuciya mai umurni da mummunan abu wanda shedan shike jefa wannan umurnin yake tadi yake hira yake zance da zuciyar dan adam a wannan wallahu ta'ala alam shi zai fi kusa da dacewa da ma'anar wannan aya fa waswasa lahu mashaytan shaytan ya musu waswasi a lam tali yubdiya malame suka ce lamul aqiba lamul aqiba shine result din da zai kasance a ƙarshe a ƙarshen result din zai zama idan waswasin yayi amfani to tsarecin su zai bayyana a fili kamar yadda Allah ya ce fal taqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana iyalan fir'auna suka tsinci ko suka dauki annabi Musa alaihi salatu wassalam suka rike shi a ƙarshe kuma zai zama musu abokin gaba da kuma mai jefa musu bakin ciki kun ga lamu din nan ba lamu sababiyya bane kenan ko ba lamu ta'lil bane idan har sun san zai zama musu bakin ciki ba za su dauke shi ba wannan kenan haka wasu suka fassara wannan aya suka ce lam lamul aqiba ce kuma ana iya fassara ta da lamu ta'lil sababi me dalilin da shaytan ya musu waswasi dalilin shine liyubdiya lahuma ma wi anhuma min sawatihima ya san cewa idan ya jefa musu waswasi suka biye shi to Allah madaukakin sarki zai musu ukuba dan haka da wannan manufa shaytan ya jefa musu waswasi ya san wani abu zai faru a wa qala ga abin da ya faɗa a waswasin nasa sai ya ce ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara ubangiji ba ya hana ku cin wannan bishiya bane illa an takuna malakai sai dan kar ku zama mala'iku an ce a an raya wa annabi Adamu cewa in ya ci bishiya zai zama mala'ika shi kuma annabi Adamu ya san mala'ika baya mutuwa mala'iku ba sa mutuwa dan haka sai ce idan ba ku ci wannan bishiya ba wata ran za ku mutu. Kenan in kuka ci za ku zama irin mala'iku ba za ku taɓa mutuwa ba. Wannan yana daga cikin waswasi da shaidan ya jefa ma annabi Adamu da Hawwa cewa za su zama mala'iku ba za su mutu ba. Wanda aksar hanyoyi da shaidan yake rudar mutane akwai jefa musu rayuwa mai kyau. Shaidan yakan rudi mutane da cewa za a yi rayuwa mai daɗi kamar ba za a mutu ba. Kaga mutum yana kifan kai, yana duk wani abu da ya ga dama na saban Allah ya manta da zai mutu. To shaidan yana rudar mutane da rayuwa cewa za a rayu, za a ji daɗi, don haka sai kaga mutum ya saba ma Allah maɗaukakin sarki. Kaga mutum Allah ya bashi dama, ya bashi mulki, ga dukiyar jama'a a hannunsa, ya kamata a taimaki jama'a, amma sai kaga ya kwashe dukiya, ya kwashe dukiyar da zai shekara ɗari da shi da zuriyarsa ba su cinye ta ba. Saboda me? Kawai tunani yake kamar ba zai taɓa mutuwa ba. To shaidan yakan ruɗi mutane ta wannan hanya ɗin, hanyar nuna muku cewa za a rayu. A wasu suna fassara malakai ne bi kasri lam, duk da Abu Amru ɗaya daga cikin malamai masu ƙira'a ya yi inkari, ya ce lam yakun qabla Adamu malikun, kafin annabi Adamu ba wani sarki, illa an takuna malikai ne, amma ba ƙira'a ba ce ingantacciya. Mun gane ko? Shazza ce. Shi ya sa ma Abu Amru al-Basri ya yi inkarin wannan ƙira'a ɗin ko wannan ruwaya ɗin, ya ce wa lam yakun qabla Adama malikun, kafin annabi Adamu babu wani sarki. To idan muka ɗauke shi a cewa malikai ne, shaidan yana ruɗar mutane ta hanyar mulki. Mun gane wannan ko? Yana ruɗar mutane ta hanyar mulki, a hanyar mulki wajen neman ɗaukaka, neman matsayi, mutum zai je gurin bokaye, mutum zai yi tsafi, ba wani nau'i na tsafi da saɓon Allah da mutum ba zai iya aikatawa ba don neman mulki, sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi, ya tarfa magarinsa nono. Amma da yawa daga cikin mutane a dalilin neman mulki ana kisan kai, a dalilin neman mulki mutum yana luwaɗi, yana zina, mutum zai iya zina da mahaifiyarsa da ta haife shi, ba abin da mutum ba zai aikata ba. Za ka iya haukatar da mutum ka salwantar masa da hankalinsa a dalilin neman mulki. Komai ana iya aikatawa a dalilin neman mulki. Don haka shaidan yakan samu hanya ta musamman nuna maka mulkin duniya domin ya saka saba ma Allah maɗaukakin sarki. Don haka ‘yan uwa, mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, kada neman mulki da neman ɗaukaka ya sa mu saba ma Allah subhanahu wa ta’ala. Au takuna min al-khalidin, ko kuma kar ku zama waɗanda za su dawwama a gidan aljanna. Shaidan sai ya kasa, sai ya raba tunaninsu, bai tsaya a kan abu ɗaya ba, ya ruɗe su da cewa ba za su, idan suka ci za su zama mala'iku ko sarakuna, ko kuma idan suka ci za su dawwama a aljanna. Abinda shaidan ya ruɗe su, maganarsa ba ta tsaya a kan abu guda ɗaya ba. Mun gane ku? Ba ta tsaya a kan abu guda ɗaya ba, saboda mai ba shi da takamammiyar hujja mai kyau, ƙarya ce. Don haka sai ya fara kamakame. To shaidan idan ya zo ruɗarka yana sa maka waswasi, idan ka yi tsam ka nutsu za ka ga akwai kamakame a cikin abin da shaidan yake jefa maka na waswasi. Ganin wannan kamakame babu hujja guda ɗaya, takamammiya, akwai shakku a ciki, to ya kamata ka ajiye wannan waswasin, ka zo ka yi aiki da yaƙini da abin da yake zahiri. Mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wa a suratu Taha Ubangiji ya bayyana mana cewa shaidan ya bayyana musu cewa cin wannan bishiya zai sa su dawwama. yace ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya kai annabi adamu bazan nuna maka wata bishiya da idan ka ci zaka dawwama ba sai ya nuna masa me dawwama ya samu rayuwa marar iyaka wanda ba mutuwa a cikin ta wa mulkin da kuma mulki kun ga wannan zai fassara mana wancan kira'a da bata inganta din ba da samun mulki wanda baya taba karewa mulkin da ba zai kare ba to wannan yana daga cikin hanyoyin da shedan yake rudan yan adam yakan rude su ta hanyar mulki ko ta hanyar jin dadin rayuwar duniya wannan daga cikin waswasin da ya musu bayan nan sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
waqasamahuma inna lakuma laminan nasihin
waqasamahuma bayan ya musu wannan magana kuma sai ya rantse musu waqala yace inni lakuma shi ma ita ma rantsuwa ce ko kuma ita ce fassarar rantsuwar lalle ni game da ku laminan nasihin me muku nasiha ne me faɗa muku gaskiya ce gaskiya nake faɗa muku nasiha nake faɗa muku nake muku a malamai suka ce annabi adam alaihi salatu wassalam wannan waswasin da aka fara jefa masa na mulki ko zama mala'ika ko dawwama a rayuwa ba shi ya rude shi ba rantsuwa da shedan ya masa da Allah yace na rantse da Allah gaskiya nake faɗa muku ya biyo masa ta babin nasiha wannan ita ta rude annabi Adamu da Hawwa'u suka saba ma Allah subhanahu wataala suka ci bishiyar da Allah madaukakin sarki ya haramta musu su ci ta mun fahimci wannan ko kamar yadda shi mumini a koyaushe in ka rantse masa da Allah to zakai saurin yaudararsa mumini ana yaudararsa ta hanyar ambaton Allah madaukakin sarki kamar yadda wani ya faɗa yace innal kharima idza tasha'u qada'tahu wa taral la'ima a mujarraban la yanqada shi mutumin kwarai idan ka so zaka cuce shi saboda zaman sa mutumin kirki mutumin kwarai kana iya cutansa ka bugi hancinsa ka lallabe shi ka nuna masa Allah ka jawo masa lahira ka nuna masa lada da sauransu a haka sai ka cuce shi ka kai shi ka baro wataral la'ima amma zaka ga mummunan mutum mutumin banza dan duniya mujarrab ya san yanda ake cuta ya san halin mungwaye shi ma mungu ne mun gane ko saboda ya san mungwaye saboda shi ma mungu ne to ba a cutarsa da wuri wanda yake mungu ba za ka iya cutarsa da wuri ba amma wanda yake mutumin kwarai kana iya cutarsa Allah madaukakin sarki da ta dawo annabi adam ya san cewa la yuhlafu billahi kadiban ba a rantsuwa da Allah saboda ƙarya ya manta da shedan ya manta da alwashin da shedan ya ci cewa sai ya rudar da annabi adamu da zuriyarsa gabaki daya ya manta da wannan dan haka sai ya rudu ya ci wannan bishiya din inni lakuma nabinan nasihin lalle ni nasiha nake muku wannan gaba ce mai girman gaske wanda ya kamata mu fahimce ta musamman a matsayin mu na musulmai masu kokarin ruko da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sautari akan zo mana ta irin wannan gaba din ta irin wannan bangare din dama shedan ya rantse ya ce zai zo ma ɗan adam ta ina min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace la'aqudanna lahum siratakal mustaqim hanya madaidaiciyar anan zan tsaya ta kyakkyawar hanyar ta nan ni kuma zan rude su na nuna musu kyakkyawar hanya irin abin da yanzu ake rudar musulmai a cikin mu kaga an rude ka da cewa kai aiki da alqur'ani shine mafita shine alqur'ani zalla sai a rude ka a hana ka aiki da sunnar manzon Allah sai a nuna maka karatun qur'anin a karanta ma ayar qur'ani kun ga wannan ruda ce ta babi me ake hutuwa a mutum ta babin nasiha sai a hutuwa ta babin son manzon Allah amma a ƙarshe sai a ce maka me sai ya zama kaman kushe manzon Allah ake ko akai ka da ka bautawa manzon Allah din saboda me nuna soyayyarka ga manzon Allah to dan haka ba kowani mutum ne zai fito da cewa shi malami shi mai karantarwa kuma kai tsaye murungumin karantarwarsa ba mu zama masu tunani masu nutsuwa cewa yaya abin nan yake kuma yaya karshen sa zai kasance dan ba zata kristoci da suke rudan musulmai da me suke rudan su da alqur'ani suke rudan su suna fito musu ta babin gaskiya ne amma a karshe sai a loba su a karkatar da su zuwa ga addinin kristanci shi yasa ake so mutum ya kasance mai yawan roƙon Allah subhanahu wataala ya dawwamar da shi akan hanya madaidaiciya ta roki Allah shari'a da daidaituwa akan daidaiciyar hanya ita ce addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka mu lura da irin waɗannan miyagun malamai da suke kokarin jefa miyagun aqidu a cikin zuciyar mu mu guji irin waɗannan aqidu nasu din Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji yace fadallahuma
yaqulu fadallahuma biqurur falamma taqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa qatika yaqṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
نعم فدلاهما بغرور شيطان سيكسكنتر دي النبي آدم بغرور تهيرو تروى وقال falamma zaqa ash-shajara da suka dandani dan bishiya suka ci dan bishiya a badat lahumu sawatuhuma kawai sai ga tsarecin su ya bayyana a fili wa qala sai ubangiji ya kira su ay wanadahuma wa qatika yaqsifani alayhima min waraqil janna sai suka fara tiran ganyen bishiyar aljanna suna kokarin rufe tsarecin su ونادهما ربهما ubangiji ya kira su yace alam an hakuma ban hana ku ba an hadhihi shajarati ko an tilkuma shajara game da wannan bishiya aina muku magana nace kar ku ci wannan bishiya wa aqul lakum aina fada muku inna shaytana lakum aduwwun mubin lalle shaydan abokin gaba ne bayyananne a gare ku aina fada muku me yasa za ku biye shaydan a kalman fadallahuma malamai suna matafassarori kamar haka na farko min at-tadalli idan aka ce at-tadalli shine abu yayi kasa yana sama sai ya dawo yayi kasa kaman faduwan farashin abu ko kuma abu yana sama ya dawo kasa wannan ana kiransa tadalli a shedan wato fadallahuma ya kawo musu abin da zai sabbaba musu wato faduwar mutuncinsu mutuncinsu ya zube sun zama kaskantattu da su madaukaka ne amma yanzu kuma sun zama kaskantattu bi ma'ana sai kaskantar da su kamar yadda Allah ya ce fa azalla kuma shaytanu anha shaydan sai ya kaskantar da su fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fitar da su daga cikin daula da ni'ima da suke cikin ta wannan kenan dalla ko suka ce tadalla yana daukan ma'anan fitar da abu kaman fitar da guga a cikin rijiya fa adala dalwahu sai ya jawo gugarsa shine ma'ana adala ai bi ma'ana fa akhrajaha ya fitar da ita wannan shi ba yana nuna me fadallahuma ai fa akhrajahuma zai ya fitar da su mun gane ko kuma dama Allah ya fada ya ce fala yukhrijannakuma min aljannati fatashka kar ku bari shedan ya fitar da ku a gidan aljanna in ya fitar da ku a gidan aljanna za ku zama tababbun mutane marasa rabo dan haka shedan ya kaskantar da annabi adam sannan shedan yayi sababin fitar da annabi adam daga gidan aljanna da shi da hawwa a fadallahuma bi khurur aha falamma zaqa ash-shajara da suka ci bishiya badat lahum sawatuhuma sai tsarecin su ya bayyana annabi adamu da hawwa suna da sitira wacce ta rike musu tsarecinsu a gidan aljanna. Suna rayuwa ba wani da yake ganin tsarecinsu. Mun gane ko? Wasu malamai suka ce su ma kansu ba sa ganin tsarecin zuwansu. Wannan yake nuna mana al'aura tana da muhimmanci ga ɗan adam. Abu ne wanda ya kamata a sitirta ta. Allah ya kai uquba a mutum ta hanyar bayyana masa al'aurarsa. Saboda da suka ci bishiyar, farkon uqubar da Allah ya fara musu shine bayyana tsarecinsu. Kenan in kaga mutum yana kokarin bayyana tsareci, ko kaga mace tana kokarin bayyana tsareci, wannan wata uquba ce da Allah madaukakin sarki ya fara mata tun a nan gidan duniya. Domin tsareci ba daukaka bane, tsareci ba birnantaka bane, uquba ce daga Allah madaukakin sarki da ya fara yi wa Annabi Adamu da Hawwa'u. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Malamai sun tattauna game da tsareci. A dunkule, tsarecin namiji shine daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa. Wannan wajen shine tsareci. Duk da akwai saɓani a tsakanin malamai, wasu suna ga cinya ba tsareci bane, cibiya a namiji ba tsareci bane, amma zance mafi inganci daga gwiwa zuwa cibiya tsareci. Amma idan wani dalili ya sa wani abu ya bayyana na cinyar mutum a wasu lokuta, to wannan zai zama babu laifi akan wannan. Mun fahimci wannan ko? Zai zama ba wani laifi. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas bin Malik, wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, yace summa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasara an fakhidhihi wajara fi zuqaqi khaybara. Manzon Allah ya yaya cinyarsa, yayi tafiya akan abin hawa a lungunan garin Khaybara. Wasu suna ganin wannan yaya cinya ba da nufi manzon Allah yayi ba, saboda yanayin hawa abin hawa ne. Mun gane ko? Idan ka hau abin hawa, tufafinka yakan dan yiwe, yakan dan ja. Mun gane ko? Saboda yanayin zama ko wani abu. Suka ce wannan dalili shi yasa cinyar manzon Allah ta bayyana. Akwai hadisin Jarhat, wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ta'alikan, yake cewa ghabbi fakhidaka fa innal fakhidha awra, kai ka lillibe cinyarka domin cinya al'aura ce. Imam al-Bukhari ya hada hadisan waje daya, yace hadisi Anas asnan wa hadisi Jarhat ahwab. Hadisi Anas bin Malik ya fi inganci wajen isnadi, amma hadisin Jarhat shi ma hadisi ne ba shi da laifi, amma ahwab ya fi wato me zamu ce ya fi fitar da ya fi kare mutuncin mutum. Mun gane ko? Zai fitar da kai daga shiga cikin matsala idan kai aiki da shi baka da laifi. Mun gane wannan ko? Ya fi ihtiyati. Dan haka cinya ga namiji al'aura ce. Mata fa, malamai sun yi ittifaki zamu ce al-mar'atu kulluha awra illa fakhidha wa kaffaiha. Mace gaba ɗayanta al'aura ce, banda illa wajahu hakai, banda fiskanta, wa kaffaiha da kuma tafin hannunta guda biyu. Nan shine ba al'aura ba a jikin mace. Mun fahimci wannan ko? Dan haka wajibi ne mace ta kiyaye dukkan jikinta, ta lullube shi, kada ta bayyana komai a jikinta sai dai abin da larura zai sa ya bayyana a jikinta. Namiji shi ma ya kiyaye al'auransa gabaki daya. Manzon Allah yake cewa ihfaz awrataka illa an imra'atika, ka kiyaye al'auranka sai dai ga matarka. Matarka ne kawai zaka iya bayyana mata al'aura ta gani. Wannan babu laifi, wallahu ta'ala a'lam. Wa tafika yaksifani alaihim min waraqil janna. Malamai suka ce idan mutum ya rasa tufafi da zai lullube al'auransa, suka ce komin karancin tufafi ko da ganyen bishiya ne, ka nemo ka lullube al'auranka da shi. Saboda me? Suka ce Annabi Adamu alaihi salatu wassalam da ya rasa tufafi sai ya ciri ganyen bishiya ya lullube al'auransa da ita. Dan haka kenan lullube al'aura ya zama wajibi. Mun fahimci wannan ko? Ya zama wajibi ga dukkan 'yan adam gabaki ɗayansu, kowa ya lullube al'auransa, kada ya dai yayi al'auransa. To bayan wannan al'amari ya faru na bayyanan tsarecin Annabi Adamu da Hawwa'u, sai Allah madaukakin sarki sai ya kira su. sai ya ce, ban hana ku cin wannan bishiya ba, ban ce muku shaidan abokin gabarku ba ne. Dama ya faɗa ku, ya Adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Ya kai Adamu, wannan shaidan abokin gabarka ne, da kai da matarka, kar ku kuskura ya fitar da ku a aljanna, za ku sha wahala. Sai Allah ce, inna laka fiha, inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, ba za ka taɓa jin yunwa ba, wala ta'ara, ba za ka yi tsareci ba. Mun gane ko? Idan ka tsaya ba ka biye shaidan ba za ka yi tsareci ba. To shaidan ya kalli waɗannan maganganu da tokaciya da Ubangiji ya yi ma annabi Adamu, ya ce masa la ta'ara. Don haka sai da basira irin tasa ta mungun mutum, sai ya gano cewa ko mungun halitta ko, sai ya gano cewa tunda an ce la ta'ara idza akalta fa ta'ara. Mun gane ko? Don haka sai ya ce su ci wannan bishiya din, kuma sai abin ya faru. Wa anna laka wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, ba za ka ji kishirwa ba, kuma rana ba za ta buge ka ba. To shaidan duk ya fahimci wannan, kaga dake shi mungu ne, sai ya ce su ci. Sai aka fitar da annabi Adamu a gidan aljanna. Yanzu gashi muna jin yunwa ko ba ma ji? Ana jin yunwa. Kaga mutum ya ji yunwa, ya rasa abinci. Wani zai iya kwana guda bai ci abinci ba, wani zai wuce kwana guda bai ci abinci ba. Wa ya ja mana shaidan? Mun gane ko? Sannan abincin ma gashi mai daɗi a gidan aljanna, amma yanzu ka zo kana cin tuwo, kana cin garau-garau. Mun gane? Hakan ɗin ma ka more in ka samu a kan wani. Ka zo kana cin goruba, kana cin taura, fi sabilillahi. Ka Allah tsine ma shaidan. Kayan ma gashi nan wani baya samu. Za ka fito abincin in ka ga ka ci, sai ka fito rana ta buge ka. Ka yi bare ma, ka yi wane ne, ka je ka nemo dashen rogo ka datsa. Mun gane ko? Ka zo ka yi noma, ka yi shinge, ka yi wane ne, ka zo ka sai da buhu ɗaya naira 700,000 a rana ɗaya ka cinye ta. Allah sauke da shaidan, wallahi shaidan mungu ne. Duk ya fahimci haka, shi ya sa ya ce sai ya yi mugunta a annabi Adamu, da shi da wa? Da shi da zuriyarsa. Mun gane ko? Da shi da zuriyarsa. Allah sauke. Don haka dama an yi gargaɗi a annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Shi kuma Ubangiji tsarinsa shi ne baya halakar da bayinsa har sai ya musu gargaɗi, har sai ya aiko musu ‘yan aika sun gargaɗe su. Allah baya uquba har sai ya yi mai, har sai ya aiko manzo. Wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula. Yanzu annabi Adamu sai da aka masa gargaɗi, amma sai ya manta. Don haka mu faɗaka game da sharrin shaidan, kar mu yadda mu faɗa cikin tarkon shaidan. To yanzu annabi Adamu an tunatar da shi, kayi laifi, shi da ke ba shaidan ba ne. Akwai alkhairi a cikin zuciyar ɗan Adam. Mun gane ko? Akwai alkhairi. Ɗan Adam yana da alkhairi a cikin zuciyarsa, ba irin la'anin ne irin shaidan ba ne. Don haka sai itirafi da zunubinsa, ya yarda, ya amince, kuma sai ya tuba. Sai Allah ya ce mana me?
Qala rabbana zalamna anfusana.
Na'am.
Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin.
Na'am. Qala rabbana. Sai suka ce da shi da Hawwa'u, ya Ubangijinmu, zalamna anfusana, mun cuci kanmu, mun zalunci kanmu, mun kwari kanmu. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, in baka yafe mana ba, baka mana rahama ka ji kanmu ba, lanakunanna min al-khasiri, to za mu kasance cikin masu asara. Za mu yi asara babba idan baka yafe mana ba, ya Ubangiji. Annabi Adamu ya tuba. Wannan ita ce fassarar aya da ta zo a cikin suratul Baqara. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimati, annabi Adamu ya karbi wasu kalmomi daga Ubangijinsa, ya faɗe su, fataba alaihi, sai Allah ya yafe masa. Innahu huwa tawwabur rahim, lalle Allah madaukakin sarki mai karɓan tuba ne, Allah madaukakin sarki mai rahama ne. ya zo a cikin hadisi manzo Allah ce kullu bun adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin, dukkan ɗan adam suna iya kuskure amma mafi alkhairin mai kuskure shine in kai kuskure ka tuba. Annabi Adam alaihi salatu wassalam yayi kuskure, da ya kuskure sai ya tuba. To haka ake san ɗan adam, wanda ya amsa sunan ɗan adam, duk sanda kai kuskure ka yadda da zunubinka, ka yadda kai laifi, ka faɗa ma Allah ka tuba, ya yafe maka, to Allah madaukakin sarki zai yafe maka. Waman yaksib isman fa waman yaksib khati'atan aw isman waman yaksib khati'atan ba wannan ba waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima, wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sai ya tuna Allah ya hana, sai istighfari yace Allah na tuba, Allah ka gafarta mun, Allah ka yafe mun, to zai tarar da Allah madaukakin sarki yana yafe masa, Allah zai yafe maka. Mun fahimci wannan ko? Dan haka mu kasance masu yawan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka yi laifi muka tuba, Allah madaukakin sarki zai yafe mana. Na'am. Manzon Allah ya ce mana na Aisha, lokacin da aka mata gazafi, munafikai suka mata sharri suka ce ta yi zina. Yace Aisha ki tuba in kin yi. Innal abda idza aznaba wastaghfara Allah ghafara lahu, bawa idan yayi zunubi wa atarafa yayyadda yayi zunubi ya nemi tuba a gurin Allah, Allah sai yafe masa. Don haka mu zama masu yawan tuba. Allah sai ce ni babu laifin da nayi, ban yi laifi ba. Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu. Na'am. Annabi Adam ya tuba kuma Allah madaukakin sarki ya yafe masa, kamar yadda ya zo a cikin suratul Baqara, Allah sai fataba alaihi, sai Allah ya yafe masa. Na'am.
فَأَلَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ. قال فيها تحيون.
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
نعم. وبنجد يتي قال قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. كسوك أقبى ديونكم. Daga aljanna ku fita, sashenku zai zama abokin gaba ga sashi. Walakum fil ardi mustaqarrun, kuna da wani lokaci na tabbatuwa a doran ƙasa a duniya da za ku rayu, wa mata'un za ku ji daɗi, ila hin zuwa wani lokaci ƙayyadadde. Qala fiha, Ubangiji ya ce a nan duniya a ƙasa ta hayau da za ku rayu, wa fiha tamutun a mutuwar a duniya za ku mutu, wa minha tukhrajun kuma daga ƙasar za a fitar da ku, za a cire ku daga ƙasa. Wannan shine alƙawarin da Allah ya yi ma Annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Yanzu an masa hukuba kala nawa? Hukuba kala biyu. Bayyana tsaretinsa da kuma fitar da shi a gidan aljanna. Da Allah ya ce ku sauka, sashenku zai zama abokin gaba ga sashi. Malamai sun masa fassarori daban-daban, suka ce ku ƴan adam za ku zama abokan gaba ga shaidan, shaidan zai zama abokin gaba a gare ku, za ku yi gaba da shaidan. Wasu suka ce a'a, ƴan adam a junansu za su zama abokan gaba, za a dawo duniya za a manta da cewa uwa ɗaya uba ɗaya muke, sai kaga wannan yana gaba da wancan, wancan yana gaba da wancan, kai bai haɗu ba. Wannan ita ce uquba da Allah madaukakin sarki ya yi wa Annabi Adamu. An fitar da shi a aljanna ya dawo duniya, zai sha wahala da shi da zuriyarsa, kuma a tsakanin zuriyarsa za a yi gaba. Sai dai wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki shikenan, shine zai samu tsira. Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu. Ubangiji ya yi alkawari, alkawarin da ba za a canja wa cewa za mu rayu a duniya kuma za a mutu, sannan za a mana kabari, za mu fito daga ƙasa a zo a mana hisabi. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu, ya sa mu rayuwa mai inganci. Na'am.
Ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khayr dhalika min ayati llahi la'allahum yatadhakkarun.
Na'am. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya bani adama ya ku ɗan adam kada anzalna ilaykum li alaykum libasa mun saukar muku tufafi yuwari sau'atikum da zai lillibe muku tsarecin ku warishan sannan mun saukar muku abinda za ku amfana da shi ku ji dadin rayuwa walibasu taqwa tufafi na jin tsoron Allah zalika khairun shi yafi alkhairi zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun wannan ma yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da tsammanin ɗan adam za su zama masu tunani wannan aya mai girma tana magana akan cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da tufafi ga ɗan adam malamai suka ce saukarwa da aka yi kamar umurni ne kamar yadda za a saukar da aya a ce ku yi abu kaza ku bar abu kaza dan haka ita ma wannan aya tana nuna mana wajibcin wato tsareci wajibcin sutura dole mutum ya sa sutura ya sutirce tsarecin sa wasu ka ce a'a ayar ba anan zamu gano maganan sutura ba wajibcin sutura ba a'a tana magana akan ni'ima ce kawai al-ikhbaru bin ni'ma mun gane ko amma abin da yafi shine mu hada ma'anar guda biyu a waje daya Allah yana ba mu labarin ni'ima ta sutura da yayi ma ɗan adam cewa su ba irin dabbobi ba dabbobi ba su da sutura ana ganin tsarecin su a fili amma ɗan adam sai Allah ya masa ni'ima ya masa sutura sannan ya wajabta masa dole ya saka ni'ima ce kuma wajiba ce mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya saukar mana da wannan a yuwari sau'atikum warisha rish malame sun masa fassarori kamar guda biyu wasu na fassara rish da gashin tsuntsaye wanda a jikinsa da gashin tsuntsaye da gashin dabbobi da sauransu ana iya ɗauka a gyara shi a bi hanyoyi na technology a mai da shi tufafi mun fahimci wannan ko kamar wannan wani manuniya ne Allah madaukakin sarki ne yake nuna mana cewa waɗannan abubuwan muna iya amfani da shi mu saka su su zama tufafi a gare mu mun fahimci wannan ko wasu suka ce rish ana nufin ma'isha abin rayuwa da Allah ya saukar mana tufafi ya ba mu basirar da zamu tufafi muna sawa a jikin mu sai kuma Allah ya ba mu abin da zamu rayu zamu ci mu sha mu koshi mu ji daɗi duka wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗan adam to wannan tufafi za ta sitirce mana tsarecin mu ne na fili da ake gani al'aura ta fili da ake gani amma akwai wani tufafi wanda ya fi wannan wani irin tufafi ne shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ya fi ka zo ka saka tufafi a jikinka kenan duk abin da zamu nema ya zama tsoron Allah madaukakin sarki ya zama shine a gaban mu kada ka saka tufafi babu tsoron Allah a cikin tufafinka kar ka sa tufafi na girman kai da nuna ɗaukaka da ɗagawa Allah madaukakin sarki ya hana ba a san girman kai wani mutumi ya saka tufafi yana jan tufafinsa yana girman kai yana sama yana ƙasa Allah madaukakin sarki ya sa ƙasa ta haɗe shi manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yace har yanzu yana nan yana ta nutsewa a cikin ƙasa ba zai isa matsuguninsa na wuta ba sai ranar tashin alkiyama saboda me saboda girman kai da tufafi to idan zamu sa tufafin mu saka tufafi na tsoron Allah irin tufafi da manzon Allah ya karantar a sunnarsa yace ita ce su ne tufafin mumini kada mu sa tufafi ba na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba namiji ya sa tufafi irin yadda sunna ta karanta kar ka sa tufafi kana jan tufafi kar ka sa tufafi irin wanda kafirai suke amfani da shi mace ta sa tufafi irin yadda musulunci yayi umurni yace a sa tufafi in ba mu manta ba kwanan nan ina ga bai wuce sati biyu ko uku ba ko wani malami ya mana wa'azi akan me akan tufafi ya mana wa'azi akan tufafi Allah madaukakin sarki ya dace da mu dan haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wani yake cewa idan mar'u lam yalbas thawban min at-tuqa tajarrada ulyanan wa in kana kasiya, mutum in dai bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to zai dawo tsirara ko da kuwa akwai tufafi a jikinsa. Manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya mana bayani cewa akwai wasu sinfi na mata da za su zo kafin tashin alkiyama. Wacce alama ce ta tashin alkiyama? Yace suna da tufafi a jikinsu amma tsirara ne. Haka ya fassara su. Me yasa suka zama tsirara? Saboda tufafin bai dace da musulunci ba. Shi yasa Ubangiji yace wa libasu taqwa, tufafi na jin tsoron Allah yafi alkhairi. Dan haka duk abin da mutum zai yi a matsayinsa na musulmi, yayi kokari ya fahimci me shari'a ta ce ayi. In baka sani baka je ka tambayi malamai. Wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. Mun fahimci wannan ko? Tufafin kai zama akwai tsoron Allah a ciki. Akwai bin shari'a a ciki. Kada an baka dama kai tufafi, kai duk irin tufafin da kaga dama. Ka tsaya ka ji tsoron Allah madaukakin sarki, tufafin ka ya dace da shari'a. Tufafin ki ya dace da shari'ar musulunci, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Na'am. Zalika min ayatin Allah. Wannan yana daga cikin aya ta Allah madaukakin sarki. Alamar da zai sa mu fahimci Allah, mu san Allah, kuma mu bauta masa. Mu kadai tashi shi kadai. Allah ya mana haka domin mu zama masu tunani. Mu tuna ni'imar sa, mu tuna wahadaniyar sa, sannan kuma mu bauta masa. Komai da ka gani alama ce dake nuna ma Allah madaukakin sarki dai ne. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Kowane abu da ka gani aya ce dake nuna Allah madaukakin sarki shi kadai. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Allah madaukakin sarki ya sake kiran ɗan Adam yace ya bani Adama.
Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyudiyahuma sawqatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun.
Na'am. Ubangiji yace ya bani Adama, ya ku ɗan Adam, la yaftinannakum ash-shaytan, kada ku kuskura ku bar shaytan ya fitine ku. Kama akhraja abawaykum, kamar yadda ya fitini iyayenku biyu. Wa min aljannati yaftar da su daga aljanna. Yanzi'u anhuma libasahuma, ya yaye musu tsarecinsu suka zama tsirara. Liyuriyahuma sau'atihima, dan ya nuna tsarecinsu a fili. Innahu yarakum, lalle yana ganinku shi shaidan. Huwa wa qabiluhu, da shi da qabilarsa. Min haythu la tarawnahum, ta yadda ku ba ku iya ganinsu. Shaytan yana ganinka duk yadda ka shiga, kai ba ka iya ganinsa. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun, mun sanya shaytanu su zama masoya ga waɗanda ba su imani ba. Wannan aya Allah madaukakin sarki yana gargadin ƴan Adam cewa kar su kuskura shaytan ya fitine su, kamar yadda muka karanta a baya. Allah madaukakin sarki yace inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Allah yace inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashka. Ubangiji yace wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala. Wadannan ayoyi duka suna nuna mana cewa mu zama mun yi taka tsantsan, muna kula da kaidi da makirce-makirce irin na shaytan. Shaytan yana da take-take da makirce-makirce yadda zai kai dan Adam ya baro shi a cikin butar jahannama. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Dan haka mu kula da shaytan sosai, mu tsaya mu dage, mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shaytan. Wannan yana daga cikin babbar mafita. Kullum kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin shaytan. Duk abin da aka ce ma ba mai kyau bane, kai iya kokari kar kai da shaytan ya rude ka domin ka aikata wannan aiki din. Ubangiji yace kar mu kuskura shaytan ya rude mu ya fitine mu, kamar yadda ya fitini iyayenmu guda biyu annabi Adamu da Hawwa'u ya fitar da su daga aljanna ya yaye musu tsarecin su ya yaye musu tufafin su domin a ga tsarecin su a fili innahu yaraku Allah ya mana gargadi yace shedan yana ganin ku da shi da kabilarsa wannan yake nuna mana shedan din ba shi kadai bane yana da ƴan uwa yana da ƴaƴa mun gane ko ya tanasalun suna haihuwa shedan ba kamar mala'iku bane kamar yadda maza mutane suke haihuwa to shedanu ma suna haihuwa da shi da kabilarsa suna kallon ku min haithu la tarawnahum ta yanda ba kwa ganin sa ba kwa iya ganin su amma su suna ganin ku shedanu Allah ya siffanta su da me da buya wannan shedanin aljanu kenan kamar yadda Allah ya ce min sharril waswasil khannas ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin mai yawan waswasi mai jefa waswasi khannas mai buya sai aka ce min aljinnati akwai su a cikin aljanu wan nafi akwai su a cikin mutane mun gane ko dan haka mu nemi Allah ya tsare mu daga sharrin irin waɗannan suna buya ba ma ganin su dan haka zai zo ta baya zai zo ta gaba zai zo ta gefe ta ko ina zai iya zuwa maka domin ya cutar da kai ya zo a cikin hadisi manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi wata rana yana itikafi sai ɗaya daga cikin matansa uwar mu'minai Safiya ta zo ta kawo masa ziyara sai ya dan fito ya rakota waje sun tsaya suna taɗi sai wasu mazaje guda biyu daga cikin mazajen Madina sai suka hango su su ko za su wuce ta wajen sai suka kalle su dan haka sai suka ɗan yi sauri irin misali kaga babban mutum yana wani abu sai ka ɗan ji kunya ba za ka so a ce ka ci gaba da ganin sa ba ai za ka ɗan yi sauri ka wuce ko saboda bai dace ba watakin ai babba ne ka ɗan ji kunya ko da kuma abin halal ne shikenan sun wuce da sauri sai manzo Allah ya ce a kuso sai ya ce wannan matar matata ce suka ce haba manzon Allah ai ba za mu maka mummunan zato ba ko da za mu yi ma wani kai ba za mu ma ba sai manzo Allah ya ce me inna shaytana yajri min ibni adama majarad dami shedan yana shiga jikin dan adam yayi yawo kamar yadda jini yake shiga yake yawo a cikin dan adam kenan innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan babu yadda ya samu dama sosai a kanmu amma abinda zai taimake mu shine me shine mu nemi tsari Allah ya tsare mu daga sharrin sa idan Allah ya tsare ka daga sharrin sa shikenan ka gama shi yasa ba a so mutun ya yawaita fushi ba a so mutun ya yawaita waswasi da makamantansu muna roƙo Allah ya datar da mu zamu dakata anan Allah ce inna ja'alna shayatina awliya alladhina la yu'minu mun sanya shaydanu su zama masoya ga waɗanda ba su da imani shaydan yana son marasa imani yana gaba da mai imani dan haka mu ma mu gaba da shi domin mu tsira da imanin mu abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ba za mu manta ba a koyaushe za mu ci gaba da addu'a da kuma sanarwa da irin ayyuka na alkhairi da mutane suke yi azu wani bawan Allah ya kawo ƙasa nan bakin hanya an zuba gati ai masallaci ne to masallaci ne saka sana dauka wani bawan Allah ne ma ya kawo to da kudin da muke tarawa fi sabilillahi taro da sisi naira 10 naira 20 naira 1000 naira 100 sama da haka kasa da haka an kawo kasa an sa a nan bakin hanya Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan ga wani ya kawo alqur'ani kofi biya kuma dama na so ne magana akan kawo alqur'ani masallaci kaman wannan alqur'ani da aka kawo wanda ya kawo Allah ya saka masa da alkhairi kuma yayi abin da ya kamata amma wani lokaci wasu sukan kawo alqur'anin da ba irin su ya kamata a kawo ba gaskiyar magana a idan mutum zai kawo ka tambaya na farko alqur'ani mai kyau mai inganci bara mun samu sadakar alqur'ani sun kai kofi 20 amma a bana ina ga babu ko guda ɗaya a cikin wannan alqur'ana duka sun yayyage saboda kamfanin da suke yi babu inganci in ka zo kana karatu daga ka bude kai haka sefar za ta cire da kanta ga kuma yara suna karatu a masallaci ga yarinta na yara ga kuma dama asalin alqur'anin ba mai inganci ake yi shi ba shine ma asalin tushen abu amma da mai inganci ne babu abin da zai same shi yanzu wannan alqur'anin da alaran ma yake karatu da shi ya kai shekara 20 ko sama da haka gashi dan kuma har yanzu babu wata fefa da ta cire a cikin sa kuma ana karantawa ana amfani kuma akwai irin su a masallacin nan har bangon sa ga bangon yana nan eh irin sa sun kare to akwai dai masu kama da shi ai dan haka ana kawo alqur'ani da ya dace a kawo akwai wani bawan Allah da ya kawo alqur'ani sadaka shekara 2 da suka wuce sai ya zama alqur'anin ba alqur'ani bane na masu karatun hadda da ƴan koyo irin mu ba za mu iya karatu da alqur'anin ba mun gane za a hada ma shafi bi a shafi daya shi kuma mai san haddace alqur'ani an masa alqur'ani kowanne akwai shafin sa kuma ya zama unique qur'an duk duniya duk yanda kaje irin sa zaka samu yawa eh shi din nake fada to kage shi ba wannan wanda ya kawo da ya nemi shawara da ba za a ce ya kawo irin wannan alqur'anin ba saboda ba irin su yanzu ake amfani da shi ba baya taimaka wajen mutum ya haddace alqur'ani dan haka idan mutum zai kawo alqur'ani ko su masu sayarwa in ka tambaye su a sama ma alqur'ani mai kyau mai kyakkyawan bugu idan zaka sayo kofi goma ka sayo mana kofi biyu ka kawo yafi mun gane ko ka sayo mai tsada mai kyau yafi akan ka kawo wanda ba a masa bugu mai kyau ba zai iya lalacewa a ƙasa da shekara daya wanda ya kawo nan alqur'ani Allah ya saka masa da alkhairi irin sa ake so alqur'ani ne hadda tafsiri a gefen sa Allah ya biya shi Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna buƙatan irin waɗannan alqur'ani din ko ka bada kuɗin ko kuma ka je ka siyo amma ka siyo mana kofi mai kyau a kawo Allah madaukakin sarki ya ba mu lada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh